وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يورانا رؤوك قواتر رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبودة داريه أولي السلاتين دبير ودى تيليدي السلاتين قواتر شدا نشيكرا تدبوديو دقوم شاهدو تنيلادية zamu ci gaba da darasinmu na alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan a wannan masallaci na alqur'an zamu tashi insha Allah daga aya ta 7 a cikin suratu tauba amma kamar yanda muke yi kullun zamu karanta tambayoyi da suka zo mana daga ƴan uwa kafin mu fara karatu. Tambaya ta farko wannan yace dan Allah yana son ayi jan hankali ga ƴan kasuwar mu akan cuta musamman kasuwar waya. Allah yi mana rahama, amin. Allah ya saka maka da alkhairi da wannan nasiha, yana daga cikin nasiha a cikin addini, addinun nasiha. Addini nasiha ce daga cikin waɗanda yake ya wajaba a yi musu nasiha a cikin addini shine su ne shugabannin musulmi da gamagarinsu. Wannan yana daga cikin jinsin wasiya ga gamagarin musulmi. Hakika Allah maɗaukakin sarki ya haramta cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba. Yana daga cikin cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba mutum ya ci dukiyar mutane ta fuskar cuta algus, shine ka ɓoye aibi abu wanda yake da aibi, ka ɓoye shi ka kaddamar da shi ga masu saye a matsayin ingantacce ne, bayan kuma aibatacce ne. Wannan yana daga cikin algus wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da wanda yake wannan daga cikin da'irar jama'ar musulmi waɗanda suke ƴan uwan juna masu soyayyar juna, kamar yadda ya zo a hadisi mashhuri wanda kowa da kowa ya san shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghashsha falaysa minna, wanda ya algus baya daga gare mu. Saboda wannan ya afku ne sababinsa, yana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya a cikin kasuwa sai ya ga wani mai komi na abinci, ya tula shi sai ya sanya hannunsa a ƙasa sai ya ji wato abinda yake kasan ya jike, akwai danshi, mun san kuma wannan alama ce ta ruɓewar abinci. Sai ya ce menene wannan, ya kai mai sai da abinci, ya ce ai ruwan sama ne ya same shi ya Rasulullah. Ya ce me yasa baka sanya shi a sama ba domin mutane su ganshi? Sannan ya faɗi wannan hadisi. Wato kenan idan akwai aibi ba laifi ba ne ka sayar da abinda yake da aibi, amma wajibi ka yi bayani, wajibi ka yi bayani domin mai saya ya san cewar aibatacce ne. To wannan shine zai sanya maka albarka a cikin kasuwancinka, shine zai sanya maka albarka a cikin ribar da ka ci. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albayyani bil khiyari ma lam yaftariqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi tijaratihima wa in katama wa kadaba muhiqatil barakatu fi tijaratihima. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu ciniki suna da zaɓi, matsawar ba su bar wajen cinikin ba, ko a zartar da ciniki ko a warware shi. Ya ce idan suka yi gaskiya suka bayyana haƙiƙanin abin da suke saye, wato suka bayyana in mai aibi ne su bayyana shi, to sai Allah ya sanya albarka a cikin kasuwancinsu. Idan suka yi ƙarya suka ɓoye aibi, suka ɓoye haƙiƙa, to sai a shafe albarka daga cikin kasuwancinsu. Saboda haka ƴan uwanmu da suke kasuwanci umuman ya kamata su ji tsoron Allah, su kula da wannan, domin babu abinda yake kai a halaka ga ɗan kasuwa a wato irin rufe aibi da kuma rantsuwa kan ƙarya yayin da mutum yake sayar da abincinsa, dariya yake sayar da abinda zai sayar. Abinda mutum zai samu na amfanin duniya kaɗan ne, abinda yake wajen Allah shine mai dawwama. Ina amfani ka samu dukiyar ka samu ribar kazamar ribar amma kuma Allah ya jarabce ka da rashin albarka Allah ya kwashi albarka a cikin ta abinda zaka ci da abinda zaka tufatar ya zamanto sanadiyar halakarka abinda zaka ci ya janyo maka rashin lafiya ga duk dukiyar da ka samu za ta kare wajen neman magani ka kasa neman magani idan ma Allah yana son ka kenan da lutufi ya maka hukuba anan domin ka farga ka tuba dan ka samu Allah ranar alkiyama babu laifi akan ka ya yafe maka da ibtila'in da ya maka sanadiyar mummuna aikin ka saboda haka wanda ya san yana yin wannan ya tuba ya koma ga Allah an yi irin wannan a hukumar kare haƙƙin masu sayen abubuwa sun tara mutane domin su bayyana irin yadda mutane suke kawo abubuwa masu aibi daiwa daga ciki ɗan kasuwar waya ne to akwai masu na kasuwar abinci ma wanda yake shi ya mafi hadari domin guba wani lokaci ake sayar ma da mutane masu mai masu shinkafa masu taliya masu magi masu gishiri masu sukari da sauransu wanda ake sanya abubuwa waɗanda suke masu cutarwa wanda sau da yawa cututtukan da ake samu a asibitoci sanadiyar wannan ne to ina zaka kai kanka ranar alkiyama kaje ka sababa irin wannan barna a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan abu ne da ya kamata da ya wajaba wato mu ji tsoron Allah mu yarda da kadan daga cikin riba wanda yake mai albarka bisa mai yawa wanda take bata da albarka to wannan yace da Allah karanta sadaqallahu alazim a karshen karatun alqur'ani yana da asali wa a cikin sunna idan an gama karatun alqur'ani amma yadda shi sunna sai an ce sadaqallahu alazim wannan bashi da asali kuma yana daga cikin kari a cikin addini amma idan mutum ya fada ba wai ya mai da shi al'ada bane to ba za a ce ya wato ya aikata sabo ba ko ya aikata bid'a da mujarradin fada amma ya mayar da shi sunna cewa idan an gama karatun alqur'ani sai an yi wannan sadaqallahu alazim din shine bashi da asali a cikin addini domin Allah madaukakin sarki yace kul sadaqallah kace Allah yayi gaskiya saboda haka dan ka fada wani lokaci babu laifi amma ya kamar yadda shi ne sunnat tilawa wannan baya daga cikin sunnat tilawa kuma shi yasa kun ga malaman wato adabu tilawa irin Imam Nawawi a cikin At-Tibyan da sauran da irin safan ulumul Qur'an ba su faɗi wannan a cikin jumlar adabu na karatun Al-Qur'ani ba saboda haka ba a yi kamar yadda aka karanta kuma ya tabbata ba a karanta bismillah a farkon suratu tauba ba to idan kuma cikin surar wato tsakiya ko waɗansu ayoyi a cikinta mutum zai iya yin bismillah ko kuwa wato karanta basmala a cikin wajen karatun alqur'ani ya halatta mutum ya karanta ta a ko'ina a cikin aya ko a farkon sura a cikin sura ko a farkon sura yin karatun nata babu laifi domin yana daga cikin fuskoki na karatun alqur'ani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta basmala yayin bude karatun fatiha kuma a bisa sahihin magana fatiha ba aya bace basmala ba aya bace ta fatiha bal ana karanta ta a farkon sura a farkon karatun sura haka zalika idan yayi shiru yayin da zai karanta sura yana yin basmala dan haka karanta basmala din ko a tsakiyar sura ko a farkon ta masnun ne kamar yadda malaman qurra'a suka bayyana mutum in yazo zai bude karatu zai iya farawa da isti'aza sai ya fara da karatun alqur'ani ba tare da basmala ba idan ba a farkon sura bane ko kuma ya karanta isti'aza sannan yayi basmala sannan yayi basmala a farkon sura ko ba a farkon sura ba illa a wajen suratul tauba malamai suna da fuska biyu akwai daga cikin qurra'a wanda suka ce bai halatta mutum ya karanta basmala ba a farkonta saboda rashin zuwanta a cikin mushaf wanda yake wanda sahabbai suke ijma'i a kansa da kuma rashin karanta ta rashin rubuta ta din shi ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai karanta ta ba yayin fara karatu waɗansu kuma suka ce ya halatta a bisa yadda malaman qurra'u suka ce ya halatta mutum ya karanta yayin da zai fara karatun alqur'ani bayan ya isti'aza ya basmala wato ya yi bismillah a farkon sura ko a tsakiyar sura, suka ce idan yayi a tauba babu laifi sai dai ma al-karaha, makruhi ne haka, saboda ya zo yayi abinda a wajen da ijma'in sahabbai ya nuna kan cewar ba a yin sa, sai dai saboda rashin dalili akan nuna haramcin haka, shi yasa malamai suka yi tawarru'i da kan cewa bai aikata haramun ba, amma suka ce ya aikata makruhi. Amma a cikin tsakiyar surar babu laifi a wajen qurra'u, mutum zai iya bude kowace aya da bismillah a cikinta, wallahu ta'ala a'lam. Sannan wannan yace menene hukuncin shakar inhela ga mai azumi? Shakar inhela wato wanda yake bude kirji ga mai yin alsa, ga mai yin asma, mai toshewar magudanar numfashi, wannan malamai sun yi fatuwa da kan cewa baya warware azumi, domin shi ba cikin ciki yake shiga ba, ba abinci bane, ba abin sha bane, ba shi kuma da ma'anar abinci ko abin sha. Abinda aka haramta ma mutum rana azumi shine abinci ko abin sha. Shi ko inhaler ba abinci bane, ba abin sha bane, ba shi kuma da ma'anar abinci ko abin sha. Abinda yake yi bude huhu yake yi, domin iska ta shiga. Saboda haka babu laifi ga mai yin cutar asma, yana azumi, idan ya ji numfashinsa yana nema ya dauke ya shaki wannan inhaler din, domin wannan shakar inhaler zai bude kirjinsa ne. Amma kamar irin wanda mai mura yake sawa kirfa wanda ake shaka, shi wannan idan mutum ya shaka zaka ji shi a cikin makogaranka, zaka ji shi a cikin makogaranka wanda yake magudanar cin abinci, to shi wannan shi wannan mutum kada ya yi shi, domin yana zai shiga cikin magudanar cin abinci, duk da yake shi ma ba ma'anar abinci bane, ba ma'anar cin abinci ba, amma saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya isa matuƙa wajen shakar ruwa a cikin hancinsa yayin da yake azumi, duk da wannan ruwan da yake shaka ba shi da ma'anar cewar abinci ne mai kosarwa, amma saboda dan kadan din ruwan da zai shiga cikin cikinsa aka hana shi, ya nuna kan cewar duk abin da zai shiga ya zuwa ga cikin jau, cikin ciki, to mutum ya bar shi, shine yafi bisa wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima. To musamman ganin kan cewa shi wannan inhaler shi kirfa da ake amfani da shi yawanci ba masu asma bane, masu toshewar hanci ne, yayin da mura ta same su suke amfani da shi domin hancin su ya bude. To a wajen yin wannan zai kai ya zuwa ga wannan wannan wato musaletan da ke ciki, mintin da ke ciki, ya shige har ta cikin makogaro. To wanda yake duk da yake ba ma'anar abinci bane, amma ma'anarsa ta yi daidai da ma'anar irin wato tartatsun ruwa da yake shiga na shakar hanci, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada a isa matuƙa wajen jan wannan ruwa yayin da ake yin alwala, saboda haka shi ma kada ya ja wannan kirfa din, saboda wannan ma'ana da ke cikin hadisin Laqib ibn Sabira, wallahu ta'ala a'lam. Sannan tambaya ta ƙarshe, fasiki wanda aka san cewa fasiki ne, ya kamata mutane su bi shi sallah alhali sun sani, kuma alhali yana kiran kansa fasiki a gaban jama'a? Wato ita sallah ita ce akra, wato ashra, wato ita ce mawdu'in da yafi komai girma ga musulmi a rayuwarsu, dan haka wanda yake liman ratibi malamai sun so a tsare shi daga, a tsare wannan matsayi daga wanda yake abin tuhuma a cikin addininsa, shine zai dauki wannan matsayi, domin matsayi ne wanda yake na amintacce a cikin addininsa. Dan haka wanda yake fasiki kuwa abin tuhuma ne a cikin addininsa, a cikin istiqamar addininsa, dan haka bai cancanta ya zamanto liman ratibi ba. Amma idan yayi sallah ba za a ce sallarsa ba tai ba, sallarsa ta inganta, domin waɗanda suke sun yi an samu a cikin rayuwar sahabbai wanda suke shugabancin al'ummar musulmi, waɗanda suke an yi musu shaida da fasikanci, amma sahabbai ba su ki sallah a bayansu ba, sun yi sallah a bayansu saboda maslaha, saboda su ne suke da mulki a lokacin, in aka ce ba za a bi su sallah ba an yi musu tawaye, yi ma shugaba tawaye kuwa baya halatta a cikin addinin musulunci, saboda barnar da ke kawo, da wannan take kawo, barnar rashin shugabanci tafi barnar fasiki ya zamanto shine shugaba. Gara fasiki shine shugaba, fasikancin sa a kansa yake. Amma ni'imar Allah da maslahar al'umma da samun shugabanci guda daya tafi maslaha, tafi barnar fasikancin da yake. Shi yasa ba a yadda ai masa tawaye ba, sai yayin da ya zamanto cewar wato sharrin sa yayi karfin da a idan ya ci gaba wannan sharrin zai rusa addini. Kuma ana ganin yayin idan aka yi tawaye, masu hankali suka tabbatar da kan cewar za a iya cire shi ba tare da barna wadda tafi barnar zama tare da shi a cikin fasikancin ba. Idan barnar koma ba karamar barna ce da za a iya cire shi ba tare da an samu babbar barna ba, to a nan wajen malamai suna yin fatawa akan a yi masa kuruji idan maslaha ta tabbatar, wato a cire shi daga mulki idan maslaha ta tabbatar. To don haka za a bi fasiki a cikin sallah idan a cikin binsa wato akwai maslaha ta tsayawar shugabanci guda, domin ba wai sallar ingancin sallar ya rataya da adalarsa ba ce. Abinda ya sa aka ce kada ya yi sallah saboda tsare wannan martaba ta sallah da limanci a cikinta. Amma wanda yake kamar a cikin unguwa ba shugabancin al'umma yake ba, kuma yana tuciya yana alfahari da kan cewa shi fasiki ne, wannan rashin sallah a bayansa shine aula, musamman yayin da ya zamanto a cikin unguwa ne wanda cire shi daga sallar ko rashin sallar a bayansa ba zai kawo wata barna ba a cikin al'umma. Idan babu wannan barna din, to maslaha shine kada a yi sallah a bayansa saboda fasikancinsa. Wallahu ta'ala a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرجونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم
Allah jalla wa ala yace kaifa yakunu lil mushrikeena ahdun 'inda Allahi wa 'inda rasulihi. Saqaqa alqawari zai kasance ga mushrikai a wajen Allah da manzansa. Illal ladina ahadtum 'inda al-masjidil haram. Sai dai waɗannan mushrikan da kuka yi alqawari da su a wajen masallaci ne alfarma. Fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum. To waɗannan matsawar sun tsaya da gaskiya wajen cika alkawarinku, fastaqimu lahum kuma ku tsaya da gaskiya wajen cika al'amaru alkawarinsu. Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Lalle Allah na san masu tsoron Allah, wanda daga cikin sifofinsu shine tsayawa da gaskiya wajen cika alkawari. Kaifa wa in yadhharu alaykum la yarqubu fikum illa wala dhimma. Tayaya wato za ku yi wannan alkawari, za ku riƙe alkawari tare da su. Wa in yad alhali idan suka yi rinjaye a kanku, la yarqubu fikum illan wala dhimma, ba za su kiyaye dangantakar kusanci da take tsakaninku ba, wala dhimma ba za su kiyaye alkawari wanda kuka kulla tsakaninku ba. Yurdunakum bi afwahihim, suna yardar da ku a harshensu da bakinsu da maganganu wanda zai nuna su yardaddu ne a wajenku. Wata aba qulubuhum, amma zukatansu suna kin wannan abin da suke bayyanawa na wato yaudarayya da cewar su masu yarda ne da ku. Wa aktharuhum fasiqun, kuma su mafiya yawansu fasikai ne, masu fita ne daga da'a. Wato yayin da Allah madaukakin sarki ya bayyana hukuncin warware alkawari, alkawarin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam tare da mushrikai, an hararo cewa wannan zai tarsu, wani abu zai tarsu a cikin zukatan muminai, cewa addinin da yazo da cika alƙawari cika alƙawari wanda yake sananne ne a cikin ɗabi'a da kuma a cikin addini kan cewa abu ne mai kyau to ta yaya za a yi bara'a ta sauka cewa Allah ya warware dukkan alƙawari wanda musulmi suka yi tsakanin su da mushrikai to shine sai Allah yake inkarin cewa su mushrikai ba ahali ne a kiyaye musu alƙawarin su ba yace ta yaya za mushrikai za su zamanto alƙawari zai dawwama za su samu alƙawari dawwaman mai tsakanin su da Allah da manzansa saboda sifar su ta shirka domin mushrikan da ake faɗa a nan wajen sune mushrikan da an riga an samu warwarewar alƙawari daga wajen su sune Quraysh Quraysh sun yi alƙawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar yakin Hudaybiya cewar duk wanda ya shiga alƙawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zaman lafiya to su ma za su kiyaye wannan alƙawari sai Quraysh suka taimaka ma waɗansu waɗanda suka shiga alƙawari tare da su na ƙawance su farma waɗanda suka yi alƙawari tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne Khuza'a Quraysh ta taimaka ma Banu Bakr min Kinana Banu Dil bin Bakr daga cikin ƙabilun Kinana suka farma ƙabilar Khuza'a da yaƙi barabe ba tare da sun sani ba wanda wannan shine dalilin da aka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi azamar zuwa ya yaƙi Quraysh a shekara ta 8 wanda aka yi fathu Makka a wannan lokaci to yayin da suka zamanto su ne masu warware alƙawari su mushrikai ta yaya za a yi Allah ya rike alƙawari tare da su kuma ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam da muminai su rike alƙawari tare da su bayan su ahali ne ga warwarewar alƙawari sifar shirka sifa ce ta warware alƙawari wato asalatan domin tauhidi alƙawari ne tsakanin Allah da halitta baki ɗaya don haka duk wanda ya shirka ya warware alƙawari tsakaninsa da Allah don haka ta yaya za a yi Allah ya kiyaye nasa alƙawarin wato ba su cancanci Allah ya kiyaye alƙawarinsu ba sai aka yi togaciya aka ce illal ladina ahadtum indal masjidil haram sai dai wanda kuka kulla alƙawari da su a masallaci mai alfarma wannan malamai sun yi saɓani suwa ake nufi da wannan waɗanda suka ɗauki cewa ayar umumi ce akan cewar alƙawari baya kasancewa ga Allah a wajen Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ga mushrikai umuman ga baki ɗayan mushrikai sai dai mushrikan da aka yi sulhu da su aka kulla alƙawarin Hudaybiya da su wannan fasara ta farko kenan illal ladina ahadtum indal masjidil haram sai dai waɗanda kuka yi alƙawari da su indal masjidil haram nan ga masallaci mai alfarma suka ce masallaci mai alfarma da ake nufi a nan wajen shine Hudaybiya saboda ita ce haddi tsakanin haram da alhillu Hudaybiya wuri ne a tsohuwar hanyar Makka zuwa Jidda ta yanzu a wannan wajen shine iyakar haddin harami annan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla alƙawarin sulhun Hudaybiya tsakaninsa da mushrikai na Quraysh to Allah ya ce waɗannan su kan wannan alƙawari nasu suna da alƙawari wajen Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam domin me domin sun kulla shi tare da kai ya rasulullah kuma inda al-masjidil haram a waje wanda yake mai alfarma saboda haka ana hararo cewar kulla alƙawarin da suka yi a wannan waje wanda yake a cikin harami daura da harami ya bashi sifar qadasa domin hatta mushrikai yayin da ya hatta kafirai a nan malaman alƙalanci suka ɗauki hukunci cewa hatta wato kafirai yayin da za su yi rantsuwa su rantse a waje wanda suke girmamawa a wajen addininsu wajen da suke girmama shi na addininsu su rantse don wannan zai sanya su kiyaye alƙawari su kiyaye rantsuwar da suka yi wannan fassara ta farko kenan fassara ta biyu kuma suka ce ta ce ai al-mushrikun da ake nufi da cewa ba su cancanci alƙawari ya kasance alƙawarin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ya kasance a gare su ba ana nufin mushrikan Quraysh wanda an riga an samu warwarewar alƙawari daga wajensu illal ladina ahadtum indal masjidil haram sai dai wanda kuka yi alƙawari da su a masallaci a masallaci mai alfarma shine sauran ƙabilu na Larabawa da suka shiga cikin alƙawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da aka yi sulhun Hudaybiya wanda suke suma a kusa da Quraysh suke waɗansu jinsin Banu Bakr bin Kinana ne wanda suka shiga cikin hilfu, suka shiga cikin alƙawari tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka su ba su warware alƙawarin ba, yayin da waɗansu daga cikin ƙabilunsu, yayin da waɗansu daga cikin danginsu suka haɗa kai tare da Quraysh, suka farma Khuza'a, su ba su shiga ba, saboda sun ce za su kiyaye alƙawarin da ke tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To su ne Allah maɗaukakin sarki ya togace su anan, yace su kam waɗannan matsawar sun tsaya da gaskiya wajen kiyaye alƙawarinku da alƙawarinku, to kuma ku tsaya da gaskiya wajen kiyaye alƙawarinku. Allah yace kuma yana son masu tsoron Allah akan wanda yana son masu tsoron Allah su ne masu sifantuwa da sifar kiyaye alƙawari. To kun ga a cikin wannan ayar akwai nuna cewa akwai wato faɗakar da musulmi kansu san waɗanda suke mu'amala tare da su. Allah maɗaukakin sarki ya tona asirin mushrikai cewa su ba waɗanda suke ahali ne a kiyaye alƙawari tare da su ba, saboda haka kai tsammanin kullum za su warware alƙawari. Don haka kai musulmi, saboda ka san su da wannan sifar, ka warware alƙawarinka da su, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan sura ta Bara'a ta warware alƙawari da su. Wanda wannan wato koyarwar ta Alƙur'ani shine musulmi mun muka gafala da shi, muna mu'amala da mutane ba ma sanin su. Amma ka duba ka gani dukkan wata daula da ta samu ƙarfi a bayan ƙasa ƙoƙari take yi ta san mutane, ta san al'adunsu, ta san duk wanda za ta yi mu'amala da shi, ko da mu'amalar ciniki ne kuwa. Wannan shine dalilin da Turawa suka ƙirƙiro fannin ilimi da suke ce masa ilimin sanin ɗabi'un mutane, anthropology, wanda suka tura mutane nisan duniya don su je su zauna tare da mutane daban-daban, su san al'adunsu, su san ɗabi'unsu, su san halayensu. Don haka in kana so ka san ɗabi'un wato ƙabilun Najeriya wanda aka sani da wanda ba a sani ba, za ka samu bayani a kansu a jami'o'in ƙasashen Turai fi sai da za ka samu a jami'o'in Najeriya. Domin sun tura mutum ya je ya zauna wajen, ya san ɗabi'unsu, ya san halayensu. Kuma asali ƴan mission su suka fara wannan, sun zo su san halayensu domin su ga ta wace hanya za su isar da saƙon addininsu ya zuwa gare su. Amma mu musulmi muka watsar da wannan. Bayan musulunci gashi yana koya mana, Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ya koya ma al'umma, ya koya mana ilimi na ƙabilun da ya kamata mu shiga mu yi taka tsantsan da su. Yace uturku turka ma tarakuku, ku kyale Turkawa matsawon sun rabu da ku. Saboda ya kwadaitar da musulmi kansu je su binciki halayensu ga mene sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a kansu. Amma musulmi sai muka watsar da wannan, sai maƙiyanmu su ne suka zo suka karance mu, suka san halinmu, suka san yadda za su ci lagonmu, su karye ƙarfinmu. Bayan mu Allah maɗaukakin sarki ya koyar ya ba mu wannan ilimi, wannan matsala kenan. Matsala ta biyu shine a wato kiyaye alfarmar wuri, wurin da yake da alfarma hatta ga kafiri, ka danganta shi zuwa ga wannan yayin da zaka kulla alkawari da shi, yayin da zaka yi mu'amala da shi. Wato ka san menene me ya rike da kadasa da sarki, menene kuma wanda bai rike shi da sarki ba. Kaga Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda yake za ku iya kiyaye alkawarinsu, kuma za su zamanto suna da alkawari a wajen Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam, su ne wanda kuke kulla alkawari da su inda al-masjidil haram, waje mai alfarma wanda yake hatta a wajensu mai alfarma ne. Sannan anan malamai akwai matsala ta ilimi da malamai suke kawowa ta fiqhu, wanda za mu ɗan yi wakfa a kanta. Shine an kirawo Hudaybiya da al-masjidil haram domin alkawarin da aka kulla tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da mushrikai an ce inda al-masjidil haram, a masallaci mai alfarma. Me ake nufi da al-masjidil haram? In aka yi itlaqinsa, abinda ake nufi da shi shine masallacin Ka'aba, ko ba haka ba? Fa walli wajhaka shatr al-masjidil haram, ka fuskantar da fuskarka fuskar masallaci mai alfarma, shine Ka'aba ko? Nan ake kallo lokacin da za a yi sallah, nan ce kibla. To amma nan wajen alkawarin a masallaci mai alfarma aka kulla shi, ko ka a wajen masallaci mai alfarma? Alkawarin Hudaybiya a ina aka kulla shi? Ba a Makka aka kulla shi ba, a wajen Makka ne. Hudaybiya, to Allah ya kira ta Masjidil Haram. Saboda haka waɗansu malamai suka ce dukkan harami masjidil haram ne, dan haka da annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatun fi masjidi hadha khairun min alf salatin fi ma siwahu min al masajid illa al masjidil haram, sallah daya a cikin wannan masallaci nawa tafi sallah dubu a wani masallacin ba shi ba sai dai masallaci mai alfarma. Saboda haka sai waɗansu malamai suka ce masallaci mai alfarma da yake da hadisin Abdullah ibn Zubair yace wa salatun fi masjidil haram bi 100 alf salatin fi masjidi, sallah a masallaci mai a masallacin harami kai daidai da sallah 100 a masallaci na. Saboda haka kaga kenan sallah a masallacin harami tafi sallah 100,000 a sauran masallatai, ko ba haka ba? To wannan masjidil haram ne ake nufi, waɗansu malamai suka ce dukkan harami ake nufi. Saboda haka kowane masallaci kai sallah a cikinsa, in dai a cikin haramin Makka yake daidai yake da sallah 100,000. Wannan an ruwaito daga wajen waɗansu daga cikin tabi'ai, daga cikinsu akwai Ata ibn Abi Rabah da kuma Abdul Malik ibn Jurayj da Tawus ibn Kaysan, an ruwaito wannan shine ra'ayinsu. To amma wannan kaulin marjuhi ne, saboda haka ne an kirawo Hudaybiya wanda yake wajen harami ne Masjidil Haram, kuma gaskiya ne yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Hudaybiya idan zai yi sallah, an ruwaito Ibn Hazm ya ruwaito a cikin Al-Muhalla da isnadin sa, yana takowa daga masaukinsa a cikin Hudaybiya ya shigo cikin harami yayi sallar farilla. To waɗancan malamai sai suka ce ai ba wani abu ne yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan takin ya shigo ba, sai domin ya samu wannan falalar ta sallah 100,000, domin ba Makka yato ba masallacin Ka'aba ya zo ba, amma ya shigo cikin harami. Idan da sallah a nan wajen daidai take da sallah a wajen harami, da ba zai shigo nan wajen ba, ya kyale masaukinsa ya shigo cikin harami ya yi sallah. Kun fahimci istidlalin nasu ko? Saboda haka suka ce sallah a waɗannan masallatai na cikin harami ya fi sallah, wanda ya sallah a ciki zai samu wannan tadhi'ib. Saboda haka masu zuwa hajji akan wannan kaulin, ko ba su je masallacin Ka'aba sun yi sallah ba, a masallacin unguwansu a Jarwal da Hindawiya da wane ne, za su samu wannan falalan. Amma kamar yadda muka ce wannan kaulin marjuhi ne. Dalili kuwa shine cewar da aka yi Masjidil Haram, aka kirawo harami Masjidil Haram, bai nuna shine masallacin da ake nufi a wajen hadisin tafdil ba. Saboda hadisin Maimuna da ya zo a kan wannan ya fassara abinda ake nufi da fifitawar na masallacai. Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin wata mace ta yi bakance cewa, yana cikin Sahih Muslim, ta yi bakance cewa za ta yi sallah a Baitul Maqdis, sai da ta zo tana tambayar Maimuna matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ta ce mata ki sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah a cikin masallaci na tafi sallah 100,000 a cikin sauran masallatai illa Masjidil Ka'aba. Sai ce illa Masjidil Ka'aba, to wannan ya ayyana Masjidil Ka'aba ku shine wannan masallacin. Saboda haka a tafdil anan ne. To idan kun an faɗa haka, me za mu fassara takowar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin harami yayi sallah? To shine suka yi jawabi da cewar abinda wannan yake nunawa shine cewar sallah a cikin harami tafi sallah a cikin hillu, amma bata kai sallah a masallacin Ka'aba ba. Domin masallacin Ka'aba da nassin wannan hadisi na Maimunat bintul Harith da kuma kwatankwacin sa hadisin Abu Huraira da yace la yusafaru illa ila thalathati masajid, ba a tafiya sai ga masallacai guda uku, Masjidul Ka'aba wa masjidu Iliya, marfu'an daga maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba a nika gari ai tafiya ai bakancan zuwa waje domin falalarsa sai zuwa ga masallatai uku, Masjidul Ka'aba. Kaga ba a ce kowane masallaci na Makka zaka yi masa bakance kaje ba, Masjidul Ka'aba ake nufi da masjidin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da masallacin Iliya, masallacin Baitul Maqdis. Kuma a wata riwayar da hadisin Abi Hurairah dai yake cewa fa inna masjidi fa inni akhirul anbiya wa masjidi akhirul masajid, domin ni ne annabi na karshe, masallaci na shine masallaci na karshe. To haka ne masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam shine masallaci na karshe, ba gina masallaci ba bayan sa? Me yake nufi da cewa shine masallaci na karshe wanda annabi ya gina? Ahsan, shine masallaci na ƙarshe da annabi ya gina. Domin masallatan da annabawa da annabi ya gina guda nawa ne a bayan ƙasa? Na farko Masjidul Ka'aba, wa ya gina shi? Annabi Ibrahim da annabi Isma'il. Sannan Masjid Iliya, masallacin Baitul Maqdis, wa ya gina shi? Annabi Dawud da annabi Sulaiman. Annabi Dawud ya gina shi, annabi Sulaiman ma ya gina shi. Sannan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya gina shi. To shine karshen masallatai. Saboda haka wannan ya nuna cewa tafdil din waɗannan masallatan da wanda yake ambaton su yazo su uku, cewa sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam dai take da sallah dubu, sallah a masallacin har Makka'aba dai take da sallah dubu ɗari, sallah a masallacin Baitul Maqdis dai take da sallah ɗari biyar. Sun samu waɗannan hususiya ne wanda ta sa ya halatta, su ne kadai ya halatta mutum ya yi bakancen cewa zai je wajen ya cika bakancensa. Amma idan mutum ya ce ya yi bakancen zuwa wani waje, to bai lizimce shi ba ya je kowane masallaci ya yi sallah, illa waɗannan masallacin su sai mutum ya cika, saboda su ne kadai annabawa suka gina su. Don haka wannan hadisin a waɗansu sun kafa hujja da wannan ayar wajen wannan matsalar, shi yasa na ambace ta a nan wajen. Don haka abin da yake sahihi shi ne falalar yin sallah dubu ɗari da ake samu a Makka ta keɓanta ne da wadda aka yi a masallacin Ka'aba, ba masallacin unguwannin Makka ba. Masallacin unguwannin Makka akwai falalar yin sallah a cikinsu fiye da sallah a masallacin da suke wajen Makka hillu, saboda abinda fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna na al'adarsa lokacin Hudaybiya, yana takowa ya shigo cikin harami ya yi sallah. To sannan matsala ta ƙarshe shi ne cewar istiqama a cikin wa'adi, a cikin kiyaye alkawari, ita ce take wajabta kai ma ka tsayar da alkawarinka. Amma rashin istiqama ba halattawa take kai kada kai istiqama ba. A rashin istiqama a wajen tsare alkawari ga wanda kai alkawari da shi tana halatta maka ka warware alkawarin ba ka ha'ince shi ba, kamar yadda ya gabata a cikin karatunmu na da da muka ambata. To sannan Allah maɗaukakin sarki ya sifanta cewa yana son masu takawa, wanda ya nuna mana cewa mutlaqan dukkan mai wata sifa ta takawa, sifar takawa a bar soce a wajen Allah. Don haka waɗanda suke da wannan sifa suna da mataki da zai kai su zuwa ga wilaya, domin soyayyar Allah ce take kaiwa zuwa ga wilayar Allah jalla wa ala. Sannan Allah ya ce ya sake shushutar da musulmi kan kada wannan abin, kada wato masu sukan addini su yi amfani da bara'ar da Allah ya saukar na warware alkawari, da cewa ku ne masu cewar addininku addinin cika alkawari ne, amma gashi wato alkur'aninku ya zo da warware alkawari. Allah ya ce kada ku yi mamakin wannan, ta yaya waɗanda suke faɗan haka za su zo su nemi muku maganar cika alkawari bayan idan su suka samu rinjaye a kanku ba za su kiyaye alkawarin ba, bal ba za su kiyaye alaƙar zumunci ba. Wannan ya nuna cewar adawar da kafirai suke ma musulmi saboda imaninsu ce, kuma wannan adawar za ta sanya dangantaka ba ta da komai a kansu. Ai muna gani annabi sallallahu alaihi wasallam ga dangantakar da ke tsakaninsu, amma ba su kiyaye ta ba, suka kore shi daga Makka, suka kai masa hari, duk wanda yake gaba da su ya zamanto shi ne abokinsu, ba su kiyaye dangantaka ba, ba su kiyaye alkawari ba. To haka kafirai suke tare da musulmi. Duk musulmi yayin da ya miƙe ya istiqama akan addini, idan suka samu rinjaye a kansa, ba za su kiyaye wata dangantakar alaƙa, dangantakar zumunci da ke tsakaninsu ba, ba za su kiyaye alkawari tsakaninsu ba. Saboda haka musulmi ka san wannan, musulmi ya san maƙiyinsa wanda yake ƙayya da shi saboda addini. Kada ka canza masa wajen ɗabi'a, ka kiyaye masa alkawari, ka kiyaye ka kyautata ya zuwa gare shi saboda kyakkyawan zamantakewa, amma kana sane da kan cewar shi maƙiyi ne, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wallahu a'lamu bi a'da'ikum, Allah shine mafi sani da maƙiyanku. To ku san wato maƙiyanku, kamar yadda kuma Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu khudhu hibrakum, ya ku mu'minai ku yi tanadin tsare kanku. Yana daga cikin tanadin tsare kai ka san ɗabi'ar wanda kake mu'amala tare da shi. Allah ta'ala ya ce suna yardar da ku da bakinsu. Wannan shine halin wato kafirai da munafukai. Kafirai yayin da suke cikin halin tsoron musulmi, kullum kokari suke yi su fadi maganganu waɗanda musulmi za su yadda da su su farin ciki da su su aminta da su domin suna halin kaskanci daga zarar sun zamanto su ne a sama to za ka ga canji yayin da suke fadan abin da zai yardar da ku zukatan su ba sa so to kaga waye zai san wannan in ba Allah ba to wannan yana daga cikin wato gatan da Allah yake ma mu'minai yake bayyana musu sanin makiyansu yake bayyana musu sanin abin da ba za su sani ba to kuma wannan sunnar Allah ce koda bayan saukar wahayi Allah madaukakin sarki yana makkana musulmi yayin da suka zamanto ahlul istiqama ne yayin da suka istiqama akan tsara addini to duk waɗanda suke gaba da su da addini waɗanda suke musu makarkashiya sai Allah ya rinka tona asirin su ga musulmi yayin da musulmi suke istiqama sannan kuma ya fadi wata sifa wanda yake ta cancanci wanda take ita ce take nuna kafirai ba su cancanci a dawwama wajen kulla alƙawarin aminci tare da su ba shine kan cewa wa aktharuhum fasiqun mafiya yawan su fasikai ne alfusuq abinda ake nufi da alfusuq shine alkhuruj fita shi yasa ake ce ma wato kwaya yayin da ta kwayar fure yayin da yake fita daga cikin wato abinda ya lullube shi ake ce mata ake cewa fasaqatil qishra wato fasaqatil rutaba yayin da take fitowa kaman mangoro yayin da zai fito daga cikin flower nasa furen ya bude ya fito to alfusuq ake fadan sa wato su masu fita ne daga an kira su an sumunta su da fasikanci asalin fasikanci shine fita daga da'ar Allah fita daga imani fasikanci ne shine kafirci fita daga bin Allah fasikanci ne shine laifi haka dalika fita daga cikin daurewar alkawari shi ma nau'i ne na fasikanci wato fita daga cikin alkawari ba komai bane a wajen waɗannan makiya addinin musulunci to haka al'adar kafiri yake za ku kulla abu da shi a tabbatar da shi da shaidu da komai amma yayin da ya zama ba maslahar sa bane sai ya ce ai ba taɓa yin wannan ba kuma ya mursisi ya amfani da ƙarfinsa da masu bashi kariya da kuɗinsa da masu yi masa rubutu su ce ai babu wannan muna ganin sa a cikin rayuwa yanzu na'am
Allah thamanan qalila sun sayi wato wani amfani dan kankani a maimakon ayoyin Allah fasaddu an sabilillah sai suka yi toshiya gabarin sai suka toshe mutane da wato gabarin hanyar Allah innahum sa'a ma kanu ya'malun su lallai tir da abinda suka kasance suna aikatawa la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma ba sa kiyaye dangantakar kusanci a wajen haƙƙin mumini wala zimma ba sa kiyayewar alƙawari tare da mumini wa ula'ika humul mu'tadun waɗannan su ne wato ƴan ta'adda ba wasunsu ba fa in tabu idan suka tuba daga wannan kafircin da suke da hana mutane shiga addinin Allah wa aqamus sala suka tsaida sallah wa atuz zakka suka bada zakka fa ikhwanukum fid din to ƴan uwanku ne a cikin addini ونفصل الآيات لقوم يعلمون من رب آيوهم جمتان وأن دسك مسوسني الله تعالى يتجه بدكية إذا كيدت دك سفو فين دا كافريسك دشي دا بسو چن چن چي أدوما چين القواري تارد السوبة دا كما سكي نون كان شوار سو متانيني وأن دسك أيبن سو أبينيك دان هكا مسلمي سكيه وأن كده سقفلا يتي سنسي أمباني أن كاني ندونيا دا آيوهم الله ma'ana sun fahimci ayoyin Allah amma ba sa son su bi ayoyin Allah maimakon bin ayoyin Allah abinda suke nema shine amfanin duniya. Menene amfanin da suke samu a cikin kafirci? Ma'ana inda sun sai inda wato sun yi amfani da ayoyin Allah shine su imani. Domin a lokacin bayan faduwar Makka sun ga gaskiya ta bayyana. Kabilun Larabawa sun shiga musulunci, jama'a dubunnai suka zo suka rinka shiga musulunci. Kuma Al-Qur'ani dinnan ya bayyana duk abubuwan da ya faɗa ya bayyana. Saboda haka duk waɗannan ayoyi ne da suke nuna gaskiyar Al-Qur'ani, saboda haka sun fahimci ayoyin Allah. Babu sauran labs, babu sauran wato shubha tare da su, babu sauran wani duhu da rashin fahimta. Sun fahimci ayoyin Allah. Me ya rage musu kawai su shiga addinin musulunci? Me yana su shiga addinin musulunci? Amfanin da suke samu na kafirci shine za su ci gaba. In suka tsaya a cikin kafirci za su ci gaba da kai hari, suna kwasar dukiyoyin mutane ba da haƙƙi ba, suna kwasar mutane bayi ba da haƙƙi ba, su ci gaba da barna a bayan ƙasa, suna cin dukiyoyin mutane da kan cewa su ne Quraishi, su ne masu kiyaye ɗakin Allah, ana kawo musu dukiya suna ci ba da haƙƙi ba, suna bokanci suna ci ba da haƙƙi ba. Wannan shine amfanin da suke, shine wato as-samanul qalil, amfani ɗan ƙanƙani da shi suka fifita akan ayoyin Allah. Kamar Yahudawa su ma an siffanta su da wannan, sun san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne, amma abinda suke samu na amfanin duniya, na wato girma da mabiyansu suke ba su, da kuɗi da ake kawo musu, sadaka da ake kawo musu ta gaisuwar shugabancin addini, wannan yasa suke tsoron za su rasa shi idan suka shiga addinin musulunci, zamanto ga magarin mutane. Saboda haka suka fifita wannan akan imanin da zuciyarsu ta fahimce shi. To dukko wanda zai sifantu da wannan ka san mutum ne wanda yake ba mutum ba, yayi imani abu zuciyarsa ta gaya masa gaskiya amma ya ki bita. To dan haka Allah ya ambace su da wannan sifar, sai ya ce hakika cir da abin da suke aikatawa, domin duk mutumin da yake da wannan dabi'a to ba abin amincewa bane kan ayi mu'amala da shi. Sannan ya ƙara ƙarfafa daga wannan alaƙar ta su da kan cewa la yarqubuna fi mu'minin wala illan wala dhimma. A can ya ce kaifa wa in yadhharu alaykum la yarqubu fiikum illan wala dhimma. In suka samu rinjaye a kanku ba za su kiyaye alaƙar dangantakawa, ba za su kiyaye alƙawari ba. Nan kuwa bai ƙayyade da cewa sai sun samu rinjaye ba, wato koma ba su samu rinjaye a kanku ba, ba za su kiyaye wannan dangantakar ba, ba za su kiyaye alƙawari ba. Saboda haka ba wai sai sun samu rinjaye ba ne, ko ba su samu rinjaye a kanku ba, kiyayyar ta kai cewar in suna ƙasa da kuma, in ba ba su samu rinjaye ba ko kuna daidai wa daida, ba za su kiyaye alaƙar dangantaka ba, ba za su kiyaye alaƙar alƙawari ba. To wannan shi ne halinsu. Dan haka Allah ya ce ba ku ne za a sifanta da cewa ‘yan ta’adda ba, da kuke cewa da bara’a da aka saukar muku da ai barran a wato ai bara’a, a su da suke da wannan sifa ta kan cewa ba sa kiyaye zumunci, ba sa kiyaye alƙawari, su ne ‘yan ta’adda. Kamar yanzu ne musulmi ake sifantawa da ‘yan ta’adda, musulmi ake sifantawa da ‘yan ta’adda bayan ga irin ta’addancin da ‘yan ta’addan na hakika suke. Yanzu ka duba ga Isra’il, duk abin da Isra’ila take ba taɓa siffanta Isra’ila da sojojinsu a ‘yan ta’adda ba, amma ‘yan Falastin wanda yake su ne suke suna gidansu da gonannakinsu, wanda iyayensu da kakanninsu a nan suke, a zo ƙarfi da yaji a fitar da su daga wannan wajen, a je a sanya su a cikin shinge, a cikin kurkuku, domin concentration camp shinge ne wanda za a yi musu haima kawai, da gidansu a ƙwace, gidansu a rushe, a je a sanya su a cikin haima. Ba su da makaranta, ba su da asibiti, ba su da wajen aiki, ba su da gona, ba su da kasuwa, a bar su suna rayuwa irin ta ‘yan fursuna, wai kuma a ce su ne ‘yan ta’adda. Yayin da za su ce suna neman amma a ba su haƙƙin dawowa, a ba su gidajensu, sai a ce ‘yan ta’adda ne. Amma su da suke wannan ba ‘yan ta’adda ba ne. To shi yasa Allah yake cewa waɗanda suke ainihin ‘yan ta’adda su ne waɗannan waɗanda suke la yarqubu fiikum illan wala dhimma. Ba sa kiyaye alaƙar zumunci, ba sa kiyaye alƙawari. Wani alƙawari ne ba a yi ba? Hasali ma ta san daular Isra’ila, da yawa daga cikin alƙawarurrukan dokokin treaties ɗin wato Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta sa hannu ba, ko ba a sa a tirsa sata ba ta sa hannu. Amma duk wata ƙasa da ba ta sa hannu ba, sai a ga a sa mata takunkumin ciniki, ba za a yi mu'amala da ita ba, a yi mata kaza, a yi mata kaza. Amma ita kuma ba za ta yi ba ko ba wanda ya isa. Saboda haka alƙawarin ma ba su shiga ba, ballantana ma a ce sai sun kiyaye shi. kuma sun fi karfin atilas ta su kansu shiga cikin wannan alƙawarin, amma sauran kasashen musulmi da an lizimta musu kuma sun fi kowa kiyaye wannan. To waɗanda suke ba sa kiyaye alƙawari su ne suka fi cancanta a cikin tasu da ta'addanci ba, su ne suka fi cancanta a cikin shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya kawo shi da uslubin qasr yace ulaika humul mu'tadun, waɗannan su ne ba wasu su ba su ne al-mu'tadun, ba ku ne al-mu'tadun ba ƴan ta'adda, bal su ne ƴan ta'adda. Kuma haka yake fi kulli zamanin wa makan, ka bar waɗanda suke sanya makan suke ɓata sunan addinin musulunci, suke sa rigar musulunci domin su yi barna da sunan addinin musulunci, suke ta'addanci ga waɗanda suke amintattu, waɗanda suke shiga cikin haƙƙinsu warware alƙawari ne, domin waɗanda suke jininsu muhtaram ne, mumini jininsa muhtaram ne, ka zo ka ce mumini jininsa halaltacce ne saboda kawai baya tare da ra'ayinka ko da yana sallah, wannan ɗan ta'adda ne domin ya keta haddin da Allah maɗaukakin sarki wanda Allah ya tsare jininsa shi ya halatta jininsa. Saboda haka wannan ta'addanci ne, ka bar waɗannan. Ana nufin wannan mu ɗauko, wato in kana so ka fahimci wannan, ka koma yanda yake zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya kasance ya yi kira ya zuwa ga Allah, Quraishi suka yi gaba da shi, suka fitar da shi daga gidansa, suka kai masa yaƙi har cikin Madina, suka yi ƙoƙarin su fitar da shi, kamar yadda ayoyin da za su zo nan gaba za su bayyana irin wannan tabi'a ta su. Amma duk da haka kuma suke cewa shi ne ɗan ta'adda, ba su ba, su da suka yi wannan. Shi kuwa yayin da ya samu nasara a kansu ya yafe musu, ya ce ku tafi antum tulaqa, ya ce duk wanda da yawansu suka shiga addinin musulunci, waɗanda ba su shiga addinin musulunci ba, ya ce an ba su wata hudu ku yi ta yawo cikin aminci a bayan ƙasa, ba a ce wanda duk bai shiga addinin musulunci ba shi ɗan tawaye ne a zo a kashe shi a lokacin. Sai ya ce an ba su wata hudu, waɗanda kawai ya ce a kashe su su ne wanda suke da jini a kansu, kamar Ibn al-Akhfa wanda ya kisan kai ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake da mawaka suke zagan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ne wanda ya zubar da jininsa. Amma sauran duk ya ce musu an ba ku wata hudu, a cikin wata hudun nan duk suka musulunta. Daga cikinsu akwai wanda suka gudu, irin su Safwan ibn Umayya da irin su Ikrimah ibn Abi Jahl, suka gudu suka ga cewa dai ba wajen zuwa, kuma dai addinin nan da suke gudunsa gaskiya ne fa. To da kaskada wasu ma su shiga addinin musulunci. To kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka tsangwama, shi aka yaka saboda Allah, ya kiyaye hurumci saboda an yi alkawari da shi, ya kiyaye an yi alkawari da shi cewa shekara goma babu yaki, an yi alkawari da shi cewa duk wanda ya shiga cikin aminci tare da shi to a kiyaye amincinsa, wanda ya shiga cikin aminci tare da Quraysh a kiyaye ko amincinsa. Bai keta wannan alkawari ba sai da su Quraysh suka keta wannan alkawari. To don haka shi waɗanda suke gaba da shi su ne suka cancanci wato sufar ta'addanci, ba shi ba salawatullahi wasalamuhu alaihi. Sannan kuma Allah maɗaukacin sarki a bisa uslubin na Alkur'ani bayan ya tona musu asiri, ya bayyana hakikanin halinsu mummuna, to sai kuma ya nuna kan cewar ba wai sun dawwama a cikin sharri ba ne, sai ya buɗe musu kofar tuba. Ya ce fa in tabu, idan suka tuba suka bar abinda suke na kafirci da yaƙi da addini, wa aqamus sala suka tsaida sallah, wa atau zakka suka bada zakka, ba kawai su ce sun daina shirka ba, a dole sai sun zo sun yi abinda zai nuna cewa sun shiga cikin jama'ar musulmi, shine tsayar da sallah da bada zakka. Ba su ne kadai shiga cikin musulunci ba, amma su ne waɗanda suke bayyana shiga addinin cikin jama'ar musulmi, waɗannan ayyuka guda biyu sallah da zakka. Shi yasa wanda ya bar sallah ake ba a karfan tuba, wato ba a kyale shi a cikin daular musulunci, sai a ce masa to kai sallah, a nemi ya tuba yayi sallah, a tsale shi har kwana uku a wajen malik, idan bai yi ba sai a kashe shi haddan akan cewa musulmi ne amma ya yi ma jama'ar musulmi tawaye a daular musulunci kenan. Amma idan ba daular musulunci ba, yayin da musulmi suke zaune kara zube, ba wanda yake da ikon ya ce shi ne zai zartar da haddi, kace kaga dan makwabcinka baya sallah saboda ka ba shi kwana uku, idan bai yi ba shikenan
ka aika shi lahira, baka da haƙƙi. Imam shine yake da wannan sarkin musulmi wanda yake da bai'ar musulunci, musulmi a kansa wanda yake da sulta, shine yake da wannan shari'a ce take yi, ba ɗaiɗaikun mutane suke yi ba, ba wanda yake yin wannan sai da izinin, sai da shugabanci. Munaffidun bishar'i lil ahkami lahu niyabatun 'anil imam, mai zartar da hukunce-hukuncen shari'a da Allah bin niyaba, a mai zartar da hukunce-hukunce da karfin shari'a, wannan yana da wakilci daga sarkin musulmi baki daya, wato wakiltar sarkin musulmi yake yi wanda yake da sulta ta musulunci, shine kadai yake zartar da hukuncin shari'a. Idan aka ce kowa zai zartar da hukunci, sai fauda kenan, ya za a zauna lafiya, kowa shi ya zamanto shine alkali kuma yana da sulta sai ya zartar. Kasan aka ce za a yi haka, sun wani alkalin bai kashe ka ba, wani zai kashe ka. To musulunci ba haka yake ba. To Allah madaukakin sarki yace idan suka tuba, suka tsaye da sallah, suka bada zakka, su ƴan uwanku ne a cikin addini. A can Allah ta'ala yace fa in tabu wa aqamu salata wa atau zakata fa khallu sabilahum, ku sakar musu hanya, wato ku ba su aminci. Nan ku sai ya kara da cewa ƴan uwanku ne a cikin addini, wato kun zamanto da ku da su daidai kuke, kamar kun fito ciki daya. Ƴan uwa rabon su na gado ba daya bane, ƴan uwa ba daidai ake raba musu rabon su na gado ba? To haka wayannan su ma ƴan uwa, maza daidai suke da daidai daida, mata ma daidai wa daida. To sun zamanto ƴan uwa, ma'ana lahum ma lakum wa alaihim ma alaihim, abinda yake haƙƙi naku su ma nasu ne, abinda yake haƙƙi a kanku su ma yana kansu. Saboda haka babu zancen a aibata su da cewa su sababbin tuba ne ko yau suka shigo musulunci, a'a su ƴan uwa ne, ƴan uwanku ne. Sannan Allah ya ce muna rarraba ayoyi ga mutane waɗanda suke masu sani, wanda yake nuna kan cewar duk wanda ya fahimci ayoyin Allah amma bai yi imani da su ba, bai amfana da su ba, bal ya sai wani amfanin duniya da su, wannan Allah madaukakin sarki bai bashi sani ba, bashi da sani. Ilimi, hakikanin ilimi shine ilimi yayi tasiri akan zuciyarka da aikinka, amma wanda yake da ilimi ya sani kawai amma kuma bai yi aiki da mujibin wannan sani ba, to wannan ba a sifanta shi da ilimi. Shi yasa kaga su kafirai da suke da ayoyin Allah amma suka siye su tamanan qalila, Allah madaukakin sarki yace innahum sa'a ma ta, Allah madaukakin sarki bai ba su wannan sifar ba, amma yayin da suka tuba, suka shiga addinin musulunci, sai Allah ya ce haka muke rarrabe ayoyi ga waɗanda suke masu sani, wato sanin nasu lokacin ya musu amfani. Na'am. Idan suka warware alƙawuransu, in suka warware rantsuwoyinsu, min ba'di ahadihim, bayan sun kulla alƙawarin da suka ƙarfafa shi da wannan rantsuwa, wa ta'anu fi dinikum, suka yi suka a cikin addininku, fa qatilu a'immatal kufr, to ku yaƙi shuwagabannin kafirci, innahum la aymana lahum, lallai su haƙiƙa babu alƙawari a gare su, la'allahum yantahun, domin ƙaunar cewar za su daina yin wannan kafircin nasu. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum, shin me yasa ba za ku yaki mutane, ba ku yakan mutane da sun warware alƙawarin su, wa hammu bi ikhrajir rasul, kuma sun yi nifi
sun yi kokarin su fitar da manzo salawatullahi wa salamuhu alai wa hum bada'ukum awwal marra alhali sune suka fare ku da yaki da kai yaki tun a marra farko atafallahu atakhshawnahum ko kuna jin tsoron su ne wallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin to Allah shine yafi shine ahaqqu shine yafi cancanta da ku ji tsoron sa in kun kasance mu'minai na gaskiya Allah yace bayan yace idan sun tuba to waɗanda suka tuba ƴan uwanku ne idan kuwa suka warware alƙawarin su suka ci gaba da kafirci suka warware alƙawarin su suna ganin za su kawo muku suna ganin za su iya cin lagonku bayan sun kulla alƙawari suka ci gaba kuma da wato suka ga addinin ku to Allah ya ce ku yake su wato wannan shine sanadiyar yakin da musulmi suke makafirai idan musulmi suka zauna yayin da musulmi suke daula jama'a da shugabanci dan musulmi ba sa yaki sai karkashin daula da shugabanci yayin da suke karkashin daula da shugabanci sai suka yi alƙawari tsakanin su da waɗansu mutane kafirai to idan kafirai suka warware alƙawari in suka warware alƙawarin zaman lafiya to wannan sanadin ne da musulmi za su je yaki dan warware alƙawari in aka warware treaty sababi ne na warware da musulmi za su yi yaki sababi na biyu a rinka sukan musulmi a cikin addini a rinka sukan addini ana fatan addini wanda yana daga ciki zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da mutane suka yi alƙawari yayin da musulmi daular su kai alƙawari da daular kafirai akan zaman lafiya da ganin alfarmar juna sai aka samu daular sun ba da dama ana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana izgili da shi to wannan suka ne a cikin addini wannan sababi ne da daula in tana da karfi daular musulmi za ta yaki musamman yayin da take da karfi in ba ta da karfi ne to Allah madaukakin sarki bai dora mutane abin da ba za su iya ba to Allah yace idan suka yi warware alƙawari suka yi suka a cikin addininku to ku yaki shuwagabannin kafirci me ake nufi da shuwagabannin kafirci abin da ake nufi da shuwagabannin kafirci anan waɗanda suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan al'amari sune quraish dan sune suka jagoranci warware alƙawarin annabi sallallahu alƙawarin da suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna ma sauran kabilun larabawa a tunda su ma sun warware alƙawari mu ma sai mu warware dan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin hudaybiya ba da quraish kawai ya kulla alƙawari ba ya kulla alƙawari da sauran kabilu na kasashen larabawa daban-daban wanda su ba su musulunta ba amma suna tsaye wato suna tsaye tsakanin abinan suna tsaye kamar jemagu su zamanto tare da quraishi ne ko su zo su shigo tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗansu sai suka ce bari su sulhu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu suka shiga alƙawarin quraishi to quraishi sune a'immatul kufur dan sune jagorori akan waɗannan kafiran da su ma suke sha'awar su warware alƙawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai manzon Allah ba ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam su waɗannan manya-manyan kafiran wanda su ne ake ganin limamai a cikin kafirci fara da su domin idan ka fara da su sauran na kasan sai su ji tsoro to shi ne ma'anar kan cewar wato musulunci yayin da yake yaƙi yana yaƙi bisa basira yayin da zai yaƙi kafiran sai ya zaɓi waɗanda yake a cikin yaƙinsu da karya su akwai karya ƙashin kafirci akwai karya wannan izzar da kafirai suke da shi da kuma jin kan cewar ga waɗanda yake su ne sanadid su ne manya-manya to idan aka karya su an karya nagon kafirci baki ɗaya Allah ta'ala ya sifanta su da cewa babu alƙawari a gare su ayi haka domin su daina kafircin nasu domin shi ne mafsudi yayin da suka daina kafirci shi kenan in suka daina kafirci suka daina suka ga addini suka daina warware alƙawarin da suka yi ma tare da addinin musulunci to shi kenan abinda ake nema na dama a zauna lafiya shi kenan ya samu Allah ta'ala ya sake shushutar da musulmi akan wato su tashi su yaƙi kafirci yace me yasa ba za ku yaƙi mutane ba waɗanda suka warware alƙawarinsu bayan kuma suka yi kokarin fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me kokarin fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi kokarin fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi quraishi ake nufi da wannan shine bayan ya tafi ya koma madina tunda dai makka dai ai sun fitar da shi kun ga ba zancen kokari ko amma kokarin da suka yi shine bayan ya je madina suka yi kokari suka kai yaƙi lokacin uhud
suka kai yaki lokacin al-ahzab suka hada baki hatta da kure da yahudawan madina yadda za a yi afitar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga madina mafakar da aka bashi ya zama to bai same ta ba an rusa daular musulunci to kuma su ne suka fara kai mu musulmi yaki su ne suka fara kai hari ga musulmi shine wa hum bada'ukum awwala marra su ne suka fare ku tun a marra farko su suka fara kai muku yaki domin dukkan matakan da Quraysh suka dauka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matakan kai yaki ne to wanda ya nuna kan cewa musulunci addinin zaman lafiya ne za ka samu yayin da za ka ga musulmi sun dauki makami to lokacin nan an hana su yi addinin su ne an kai musu yaki su aka fara da kai yaki su aka takala domin mecece takala da tafi ai suka ga addinin musulunci a hana musulmi su yi addinin su yanzu alal misali kamar waɗanda suke shugaban ruwansu da addini kamar irin daular Denmark yanzu Denmark ba ruwansu da addini ƙasashen Scandinavia ba sa zuwa coci ba sa wani addini masu addinin kirista ƙalilan ne a wajen addini bai dame su ba tun da addini bai dame ku ba ina ruwanku da ce za ku ina ruwanku da wanda suke addini amma su ne akan gaba wajen zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me aka yi musu me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu me tarihin sa ya yi musu saboda haka yayin da amma duk wannan sai a ce musulmi su ne yan tashi zaune tsaye ta yaya za a yi yanzu waɗanda suke zagin sarauniya a Ingila ba za ka samu takardar zaman Ingila ba sai ka nuna wala'inka ga sarauniya to sai a samu waɗansu su kuma sun mai da kansu zagin sarauniya gabaki ɗaya daular turawa gaba za su yi da su yanzu nan China me yasa ake kwanaki a Korea ta Arewa a America an yi wani film wanda yake aibata shugabansu Korea suka ce za su fara yaki za su saboda an aibata shugabansu waye ya aibata wani kamfanin film ne a America yayi kuma America ta kare shi ta ce yana da yancin mutum ya faɗa abin da yake so to amma haga daga wannan duk alamar takalar faɗa ne to musulmi za ka ga suna cikin zaman lafiya ba su ne kawai za su kama su farwa mutane da kai yaƙi a yaƙi wannan a yaƙi wancan dole sai ya shigo addinin musulunci a'a Allah ya ce la ikraha fid din wa'azi za a yi idan ma kun hana wa'azin shikenan amma dai mu za mu bayyana addininmu kun kun hana wa'azi a wajenku shikenan mu za mu bayyana addininmu amma wanda yake da iko ya shiga addinin musulunci to kuma kada a hana shi in aka hana shi in musulmi suna da iko su kwato shi yazo inda zai yi addini idan ka ga musulmi a lokacin da musulunci yake cikin daula sun yi yaki to an taba su aka taba shi yasa nan Allah madaukakin sarki yake faɗan wannan sifa da kan cewa dalilin da yasa kenan ake yakar kafirai sun warware alƙawarinsu sun yi ƙoƙarin su fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gidansa kuma su ne suka fari musulmi da yaki ba musulmi ne suka fare su ba saboda haka duk abin da zai cancanci su yaki sun yi duk abin da zai cancanci a yaƙe su ya sun cancance shi don haka babu abin da zai hana musulmi su ce za su yaƙe su bayan umarnin Allah ya zo to sai dai kun fa tsoronsu suke ji to sai Allah ya ce to kuna jin tsoronsu ne to Allah shi ya fi cancanta ku tsoronsa inda kun kasance mu'minai karanta ayar karshe ta
wa'idhuhum yu'adhibuhum Allahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alayhim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yudhhib ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha' wa Allahu alimun hakim
na'am Allah madaukakin sarki yace qatiluhum ku yake su yu'adhibuhumullahu bi'aydikum Allah zai musu azaba a hannunku wa yukhzihim ya wulakanta su wa yansurukum alaihim ya baku nasara a kansu wa yashfi sudura qaumin mu'minin ya ɗebe haushin zukatan mutane mu'minai wa yuzhib ghayza qulub wato ya sarkake ya warkar da kirazan mutane mu'minai wa yuzhib ghayza qulubihim ya tafi da zafin fushin da ke cikin zukatansu wa yatubu Allahu ala man yasha kuma Allah ya karbi tuba ga wanda ya so wallahu alimun hakim Allah shine masani gwani mai hikima ya san wanda ya cancanci ya karbi tubansa sai ya shirye da shi wanda kuma bai cancanta ba sai ya kyale shi tare da abin da ya zaba ma kansa na kafirci. Allah ya umarci musulmi bayan ya shushutar da su ya nuna musu dalilan da za su tashi su yaki da makiya addinin Allah, da cewa ku yake su Allah madaukakin sarki ta hanyar wannan yakin naku sai ya musu azaba a hannunku, shine ya karfafa ku a kansu yayin da kuke musu, yayin da kuke yakan su azabar Allah ce kuke zartarwa a kansu, waye kuma ya kaskantar da su ya ba ku nasara a kansu. Wannan alƙawarin Allah ne ga mu'minai da suka tashi suka yaki domin kalmar Allah ta zamanto madaukakiya. Kuma sannan Allah ya warkar da zukatan mutane mu'minai, shine waɗanda suka yi adawa ga musulunci yau a gansu ga su Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen su. Wannan waraka ne ga zuciyar mu'mini, kaga waɗanda suka yi shekara da shekaru suna yaki da addini, Allah yana cewa za ku ga bayan su, za ku ga bayan su, Allah ya nuna muku wannan ku gani, to wannan waraka ne ga zuciyar mu. Sannan kuma zai tafi da zafin fushin dake cikin zukatan su cewa waɗannan mutanen sun zagi Allah, sun zagi manzon Allah, suna cin kaho a bayan kasa, sai a ga lokacin gashi Allah ya kama su. Saboda haka wannan fushin da musulmi suke ji akan abin da suke yi sai ya koma farin ciki domin Allah ya tafi da shi. Wani ya ɗaya daga cikin rahamar Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da matansa su rinka, ya koyar da mu, yana daga cikin jinsin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam da mutum ya koya mana mu rinka yi. Allahumma rabban nabi, Allahumma rabban nabi Muhammad adhib ghaiba qalbi, Allahumma rabban nabi Muhammad ighfir li dhanbi wa adhib ghaiba qalbi, ya Allah ubangijin Annabi Muhammad ka Allahumma rabban nabi ighfir li dhanbi, ka gafarta zunubina wa adhib ghaiba qalbi, ka tafi da zafin fushin zuciyata, Allah ya tafi da zafin fushin zuciyarka, domin musulmi kullum yana cikin wannan sarin kana mu'amala, kaga mutum ya cuce ka baka da ikon ka samu daukan fansa a cikin cutar, Allah ya farlanta maka tun kafin ranar lahira, tun anan duniya Allah ya nuna maka ramuwar ganya a kansa, kaga wannan tafi da zafin fushi ne dake cikin zuciya, to wannan rahama ce daga Allah, to wannan bishara ce Allah ya yi mu'minai da wannan. Sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa yatubullahu ala man yasha, Allah ya karbi tuba bayan wannan ya halakar da manya-manyan kafiran, to sannan kuma Allah ya karbi tuban wanda ya so. Daga cikinsu sai ga waɗansu sun zo sun musulunta, duk abin da suka yi na biyayyar shugabanninsu na kafirci su suna nadama, sun zamanto tare da musulmi kamar ‘yan uwa, abin da suka yi na sharri su koma suna warware shi. Shi za a ga waɗansu da sun yi ƙullace-ƙullace akan musulmi, sun yi shirye-shirye, sun yi makirce-makirce, sai ga su ne za su rinka cewa kun ga daga abin da muka yi, ku zo ga yadda za a warware wannan, sai ga sun zo su ne kuma suke taimakon musulmi akan warware kaidin da kafirai suke ma addinin musulunci. Shi ne yatubullahu ala man yasha, Allah ya karbi tubansu, wallahu alimun hakim, Allah masani ne, ya san wanda suka cancanci wannan, wanda dama da suke kafircin ma ake yakan musulunci tare da su a cikin kafircin, Allah ya san a cikin zuciyarsu ya san wani alkhairi tare da su, ya san zai karbi tubansu. Hakim kuma gwani ne cewa ya sanya ya tsara yadda za su shiga cikin addinin musulunci sai ta wannan hanyar, wannan ya daga cikin hikimarsa, domin akwai abubuwa da dama wanda za su zo wanda su ne daga cikinsu. Akwai bayyana irin waɗannan abubuwa, shine warakar zukatan mu'minai da farin cikin da suke yi na ganin cewa Allah madaukakin sarki ya ba da nasara akan kafirci, ya ba da nasarar musulunci akan kafirci, kuma nasarar nan ta zo a hannunsu domin ita kanta a cikin wannan akwai hikima, domin Allah madaukakin sarki zai iya aiko da mala'iku ko kuma zai iya aiko musu da wata azaba daga sama ko kasa ta nutsar da su ko makamancin wannan, amma sai Allah ya zaɓi nasarar ta zo ta hanyar azaba da suke gudana akan kafirai a hannun mu'minai, wanda a cikin wannan akwai hikima daga Allah, wanda kuma Allah madaukakin sarki gwani ne. Kafin mu tashi daga karatu akwai sanarwa da سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.